واستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو ثلاثة يو الأربعاء من شجاع جل الحميد جل عشرين جلاء ذات شوال إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكر أجوب ديا دليل ودي أربعين جوز وأن يدي دي دقوما ذات مايو شكر أجوب ديو دي عشرين جوكو من أقار قولي محلا مدوك ينصركي مقوامي قومي دبايا نيمان قومي أبروكوا كني من الله دي الجسر قد جرى وصى ya kara da fuskar juma'a wannan masallaci mai albarka, masallacin marga imanin salu a ramma da ke nan masallacin islah wannan dutse nuro kiro a Zaria jihar Kaduna tarayyar Najeriya, don ci gaba da muhadarori wanda muka yi musu take da makon sunna. Wannan shine majalisin mu na uku cikin jerin gwanan muhadarorin da za mu gabatar a wannan shekara insha Allah. Kamar yadda sanarwa ta gabata, a yau wanda zai bakunce mu a wannan majalisi mai albarka shine dan uwa Dr. Magaji Falalu Zarewa, wanda zai tattauna tare da mu karkashin maudu'i mai taken kokarin magabata da malaman wannan zamani wajen yi ma sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hidima da kuma ba ta kariya. Wannan shine abin da aka sanar a gidajen watsa labarai, to amma wa ma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Allah madaukin sarki ya sa jarabawa tafiya ta bijiro ma dan uwa malam magaji yayi kokari iya iya wasa dan ya iso a gare mu, amma Allah bai kaddara ba. Muna roƙon Allah madaukin sarki ya sa wannan jinkiri ya zama alkhairi a gare mu kuma a gare shi baki daya. Alhamdulillah, ya jiya mun samu bakuncin babban malamin addinin musulunci Fadilatul Sheikh Abubakar Abdulsalam Baban Gwale, wanda a jiya shi ya gabatar mana da muhadara mai taken Ahlu Sunna da yanda asalin sunan Ahlu Sunna ya samu asali. Kuma alhamdulillahi malam yana gari bai tafi ba kamar yadda mu muka fara, don haka kai tsaye malam zai hawo wannan kujeran wa kanu a harka biya wa ahlaha. Damun malam ya cancanta hukumar gidansa ba tare da ƙara jan dogon lokaci ba. Zan gabatar da malam, amma kamar da gabatar da malam waɗannan karatu suka ana iya samu a gidajen talabijin da dama. Da gaske akwai Sunna TV wanda yanzu sun fara sawa, sai dai matsalar wuta da ake samu da daukewar wuta. Hukumar gidan talabijin na Sunna TV ta ce a sanar da ku cewa za ku iya kallon ita Sunna TV a waya ta manhajar Avo TV. Za ka iya samun shi a Play Store ko kuma Apple Store. Idan ka sauke shi a waya, to kai tsaye za ka iya kama Sunna TV. Za ka iya kama karatun a karfe 10 na dare, ko kuma karfe 5 na asubahi, ko kuma karfe 1 na rana. Muna roƙon Allah madaukin sarki ya daura mu akan abin da yake so ya yi da shi, ya gafarta mana zunubanmu, ya yi mana jagoranci a nan duniya da lahira. Kai tsaye zan miƙa abin magana ga Fadilatul Sheikh Abubakar Abdulsalam Baban Gwale dan ya daura daga inda ya tsaya. Fa la taqabbal mashkuran ma'jura.
Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahi shar'a lana deenan qawima wa hadana siratan mustaqima واسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه وهو اللطيف الخبير. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به العقول وأنار به السجود وفتح به أعين عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن قومه ورضي الله عن أصحابه الطيبين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن آل بيته الطاهرين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bayan haka bayan mun yi godiya da kalmomi ne yabo da kirari zuwa ga Allah madaukakin sarki a bisa nimominsa da yawa wanda ba za su ke jijjigu ba, ya zama wajibi a wannan karo na haduwanmu ta biyu in miƙa godiya ta musamman a karo na biyu da kalmomi na jinjina zuwa ga wannan cibiya da aka fi sani da mu'assasa da ta shirya wannan taro, ba don kowa ba sai damun wayar da kan al'umma, wanda ta riƙe suna wanda shi rufan sunan wani tafarki ne na bambanta tsakanin wannan zaman da wannan zaman kamar yadda ake saka kwanan wata ba shi da wani tasiri da ya wuce haka. Ba wata aƙida ce aka sa ƙarƙashin sunan makon kaza ba da za a ce idan aka yi shi ana da lada irin abu kaza. Abinda ake duba shi ne abinda ake gudanarwa ƙarƙashin wannan mako na ayyuka na alkhairi. In ka ga dama za ka ce kwanakin da aka gabatar da lakcoci a kan sunna duka ba laifi ba ne. In ka ga dama kawai ka ce lakcocin da aka gabatar a kan sunna, in ka ga dama kuma ka ce makon sunna, wannan ko babu tasmiya a abinda ba a ƙulla wata aƙida a ƙarƙashinsa ba. Yana cikin al-masalikul mursala, baya shiga cikin babin bid'a ga wanda ya harkaɗe masailun nabiyyi. To ina yaba musu a bisa wannan jan aiki da suka yi wanda muke fatan sun tafi fuskar Ubangiji da neman yardarsa, da fatan Allah madaukakin sarki ya karɓa musu aikinsu ya komi kyakkyawan sakamako. Sannan dole a cikin su gefe ɗan uwa Sheikh Malam Shu'aibu Salih hafizahullahu wa'ahu a bisa kai kawo da yake yi wajen ganin ya kawo alkhairi zuwa ga wannan al'umma a duk inda take musamman al'umma da suke magana da Hausa, kusanto da shiriyar Alƙur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, gwargwadon iko wanda yake yi da kuɗinsa da lokacinsa da alfarmarsa da ilimin da Allah ya bashi, wanda wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a jinjina masa a matsayinsa na wanda shi ne munaffir, shi ne al'aqalul mudabbir na wannan zama. To muna fatan Allah ya sanya aljanna ita ce makomarsa, Allah ya gafarta wa mahaifinsa, ya ɗaukaka darajarsa a cikin wa'inda Allah ya shirya, kuma Allah ya ci gaba da tsare bayansa. Shi kuma Malam Shu'aibu Allah ya lamince masa al'amuransa na rayuwa, Allah kuma ya zama gatansa da shi da dukkan wa'inda suka taimaka masa cikin wa'inda ake ganin su yau da kullum, da kuma wa'inda watakila ma sai dai tasirin taimakon nasu ya bayyana. Sannan ita kanta wannan unguwa mai albarka ya zama wajibi a yi masa jinjina, domin duk inda kaga ana yaɗa ayyukan alkhairi ya mutanen unguwar ba su so ba da ba za a yaɗa. Abinda zai baka mamaki wani lokacin sai ka ga wasu ba zuwa karatun suke ba, amma su hana a zo a yi karatu. Wani ba shi da lokacin yin karatun, ko kuma yana da wani wajen da yake tafiya ya yi karatu, amma ba zai hana 'ya'yansa da 'yan uwansa ko da matansa su zo su yi karatu. Wani ma watakila tafarki da tsari na tafiyar da addini ana da bambanci ko safani da shi, amma kuma duk da haka baya inkarin cewa alkhairi ake yaɗawa wanda ana yin abin da kai ka san cewa zai faranta wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gaskiya irin wannan mutane wajibi ne su ma a yi jinjina, a kuma karfafa musu gwiwa a kan Allah subhanahu wataala ya ba su ikon jajircewa da jurewa wajen taimakawa addini ta zuwa sarauta. Duk da cewa yau malam bai gaya min kamar yadda ya gaya min jiya ba cewa an ba ni minti nawa aka ba ni 60 ne ko jiya musiya sun aka ba da yau mintina yau musiya sun jiyo yanzu zan fara kokotin da su idan yanzu zan fara yanzu bakwai da minti goma sha uku to bakwai takwas da minti uku shi ne na ta minti har insha Allah da haka ko da na ƙara zan san minti nawa na ƙara in ko Allah ya taimake ni na tsaya a daidai lokacin shi ne alhamdulillah za mu shiga cikin lacca kai tsaye taken da aka yi wa lacca shi ne gudunmawar magabata da waɗanda suka biyo bayan su wajen tsare sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to idan ba amanta ba a jiya mun tabbatar da cewa ahlus sunna su ne waɗanda suka fi kowa makale wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda a istilahi na malamai na aqida an fitar da dukkan wanda yake da wani tsari wanda sai ya bi ta wajen waɗansu ko da yana nufin waɗannan ɗin za su raka shi zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka lafazin ahlus sunna makaranta ce ta tunani wacce take samarwa da mabiyanta wata sifa ta bai ɗaya wannan sifar ta bai ɗaya ita ce ta dace da tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafiye da sahabbansa a kai da haka shi yasa ake kiransu da suna aljama'a saboda sahabbai su suka fara nuna taron sahabbai ya fara nuna cewa ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafiye bar wannan al'umma an samu wasu tsiraru cikin waɗanda suka rayu da sahabbai waɗanda suka mandare suka bar tafarki to waɗannan tsirari ne amma jama'ar su ne waɗanda suke kan tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka yi kaura tabi'ai suka zo to a cikin tabi'ai sai aka ƙara samun bullar waɗansu matsaloli a lokacin sahabbai an samu Ma'bad al-Juhani wanda shi ya fara tallata ra'ayin cewa akwai abubuwan da Allah baya sanin su sai sun faru cewa al'amura haka nan suke faruwa da aka zo Yahya ibn Ya'mar da Abu Abdurrahman al-Himyari suka gabu da Abdullahi dan Umar kamar da Imam Muslim ya rawaito da ashabun sunan suka ce ka gani innahu zahara jibalana nasun yaz'umuna anna qadara wa anna al-amra urfun ya Abdullahi dan Umar yake cewa to in ka gabu da su ka ce ba ni ba suma ba su ba ne kuma na rantse da wanda Abdullahi ɗan Umar yake rantsuwa da shi inda ɗayansu zai mallaki dukiya wadda ta kai zinaran da ya kai nauyi da kurdi ya bayar da ita Allah ba zai karɓa ba sai ya yarda da kaddara ma'ana ta yarda da cewa kan abu ya faru tun Allah ya san abu zai faru sai ce na ji Umar ɗan Khattab yana cewa bai na mana har jurutu inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya alaina rajulun شديد البيان الزياد يقول ولن دور الحديث من دعا في وعنه من القدر خيره وشره تو كاكر يرى أنه من قدرية تو أنا نكرني وأن قدرية ربي جاء قصام من جبهية وأن سوق من سيشار تو أي بما ما كان الله يسني وبايا ما الله يسني دي شيء كي أي جنة نسا ما كنت بذاكي كافر جي بدولة جي الله يأي مكدر لقوبن كلمة كما سوى كحفرة ثم أزيز بكتنع to amma dai ba a ce an samu ɗan jabariya a lokacin sahabbai ba amma dai an samu ɗan kadariya to karkashin shi'a ya fara fitowa a lokacin sahabbai wasu daga cikin alamomin su abinda a yaren jini ake cewa mazahir su ne features da turanci f-e-a-t-u-e-r-e features mazahir alamomi da aka fara ganewa bayan kura ta lafa ta yakin sulfin da aka yi to sai na aliyu Allah ya kare da gare shi an kawo ta tsara wajen sultani wayan ke wuce gona da iri a wajen bashi matsayi suna daukar matsayin Allah suna bashi malamai sun kawo bayanai da yawa da ke nuna sai na aliyu da yi bayan su to nan ma sai aka samu kankarar ru a wannan bawa to kuma ana nan sai
a lokacin tabi'ai sai aka samu kuma wa'anda suke da zafin kai wajen aiwatar da hankali da tunani hayya karfin nafsi suka zo ma suka ce ai hankali ne a gaban nafsi yana biyarci dan haka da nafsi ya ce ehem sai hankali ya juyo yanzu anya wannan ehem din tayi ko ba tayi ba in ya ga dama ya karba in ya ga dama ya kika ba kuma sai suka fara da sunayen alfifofin Allah madaukakin sarki suka bi suka tattara suka ware abin da hankalin su zai iya karba ba to har ma a lokacin Wafid ibn Afa yana makarantar Hafid ibn Abi al-Hasan al-Basri da ya zo da wannan kazamar aqidar taya za a ce Allah yana da fuska taya za a ce Allah yana saukowa daga sama zuwa saman duniya taya za a ce Allah ya daidaita taya za a ce Allah yana da digadigi taya za a ce Allah yana da majanjama kauri wa yawma yushabu an sakin taya za a ce Allah yana mamaki bal ajibtu asin qira'a mutawatira bal ajibtu wa yaskharun wa quri'a bal ajibta wa yaskharun qira'a ajibtum taya za a ce Allah yana dariya da hikaru ajibu abun nan wanda ubangiji ya masa dariya bala hisaba alai taya za a ce Allah yana da hannu taya za a ce Allah yana da ido so sai ya ja gefe ya ma kaurace wa makarantar Hassan sai Hassan al-Basri ya ce idi tazalta anna ya wafi ka janye jikinka daga wajen mu ka gefe shikenan sai zanto dole larura ta yau da gobe ta sa wa'anda suke da irin wannan ra'ayin a kira su da suna wanda suka janye jikinsu suka ware ake ce su mutazila kafin su an ga khawari karbashin su ya zo lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun yi karfi a lokacin sayyidina Uthman sayyidina Ali ya yaƙe su har ya kashe wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya yi bayanin sa a cikin zuhud da zuhudayya to kun ga kenan an fara samun yan kungiyoyi kana da Shi'a kana da Khawari kana da Qadariyya kana da Mu'tazila to dole ne sai waɗanda ba su bi wannan guguwar ba a ce musu su kuma sun tsaya akan tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sai yasa aka duba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka akwai hadisan da suka kifanta masu irin wannan yanayi a cikin akwai al-firqatun najiya to sai zan to aka ce musu ahlu al-firqa an-najiya to kuma an dauko ta ne daga asalin mazmunin hadisin da muka kawo irin ta jiya a ruwayar Ibn Majah Allah ya ci kansa da rahama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa yahudawa sun kaso 71 kiristoci sun kaso 72 wannan al'umma za su kaso 73 dukkan su ce za su ce guda ɗaya su ne jama'a to wannan guda ɗaya ita ce wanda za ta tsira sai ake cewa ta al-firqatu an-najiya sannan kuma sai ake kiran su al-fa'ifatul mansura wato taron jama'a al-fa'ifa wato taron jama'a waɗanda suke da yawa al-mansura waɗanda Allah zai taimake su ba za a kawo wani yanayi da zai raba su da wannan fahimtar tasu da aqidar shi kuma ne yana cikin sahih al-bukhari sahih muslim hadith muawiya ibn abi sufyan Allah ya kare da a gare shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa walan tazala qabilun min hadhihi al-ummati ala al-haqqi zahirina la yadurru man khalafahum wala man khazalahum hatta ya'ti amrullahi wa ala dhalik hadisin ya zo da ruwayoyi daban-daban to sannan kuma bayan nan ana kiran su ahlul hadisi wal athar ma'abuta bin hadisi da kuma abin da aka rawaito da hujja mai karfi dalili ko shine saboda da tafiya ta yi tafiya falsafa ta shigo cikin al'umma aka fara sakin abin da aka rawaito aka koma abin da hankali yayi tunani aka fara fitinar mutane sai zan so su waɗannan ɗan al-firqan najiya ɗin al-fa'ifatul mansura su kaɗai ne ya rage duk abin da ka faɗa sai ka kawo musu hujja da dalili a Qur'ani ko a Sunna to abin da yasa aka ce musu ahlul asar saboda hatta ɗan bid'a suna da da'awar Qur'ani amma da yawa daga cikin su wani in ka kawo mai hadisi sai ya ce maka ai wannan hadisin
ai manzon Allah da ya rayu da sahabbai 100,000 kaza ya raya a ce mutum ɗaya ne ko biyu suka ji wannan hadisi sai suka raba hadisi tsakanin wanda za a karɓa da wanda za a karɓa ba wai saboda ka'idoji na ilimin da aka shimfiɗa ba a'a saboda wani dalili na falsafa da hankali akan cewa wannan sunna sai mutawatir wannan naqal ne mutawatir wannan naqal ne ahad da haka ba lallai su karɓa ahad shi yasa duk wanda za ka kawo masa hadisi ya inganta sai maka wannan hadisin khabarun ne khairu mutawatir ba yadda za a yi mu ko mu gina aqidar mu akan abin da ba mutawatir ba to shaytani kamar yadda Imam Az-Zahabi Allah ya jansa da rahama a cikin Siyaru A'lamin Nubala inda yake tarjamar yake tarjamar Abu Kilaba Abdullah ibn Zaid Al-Jirmi Allah ya jansa da rahama sai ya kawo hadisi Abu Kilaba wanda ya rawaito daga Kitab Ibn Ma'ikari حديث رواه الحاكم والصحاح وغيره ايضا وافقه الذهبي cewa manzala kuma yake cewa saura kuma din zo din samu wani a cikin ku yake shingida akan karagarsa wani abu yazo masa na hadisi sai sai kyala wannan ka kawo mana qur'ani sai manzala kuma yake cewa a hirdun saura din samu wani yayi haka la alfayan na rajulan shab'ana muttajian ala arikatihi ياتيه امر مما امرت به او نهيت عنه فيقول دعنا من هذا وهذا القران ان ذا لما يجي تيوا ابدا من ذن الله يا حرم سائر ابدا الله يا حرم سائر كما كنتني نا حرم تا daga yanzu na haram ta duk wata dabba wanda take da daga shine tika ake cewa ko hakoran da take farauta da shi abuwan wanda take da nan take da zaga kaman dabbobin da take da hakoran da suke iya kama abu ya gashi cinye shi irin su zaki su sayaki su kura su kyarkeci su rema su waɗannan dai dabbobin manya sannan sai kuma na hana duk wani tsuntsu da za a harbo shi wanda yake da farcen da yake iya kashe abu da shi irin su mikiya su shahu su gaggaba da sauran manya-manyan tsarzala ce na hana su to sai Abu Kilaba da yake cewa idan ka gamu da mutum sai ka ce masa kai masa bayani ka kawo masa hujja da dalili na hadisi sai ya ce a ga wannan hadisi ne na ɗaiɗaikun mutane kawo mana magana kawo mana Qur'ani mu ba ma magana hadisi ba mu yadda da shi mai ce to ka san wannan daidai yake da Abu Jahil kamar yadda Bahaushe yake cewa fa'alam annahu Abu Jahil sannan ya ƙara cewa shi Imam Az-Zahabi din bayan ya yi wannan hayyo na ta'liqi mai ban al'ajabi da wanda ya ce kulli ni kuma nake cewa duk mutumin da ka tare ka kawo masa hujja ta hadisi sai ya ce maka a ga wannan hadisin wahatil zawqa wal wajh kawo mana waƙoƙi da waɗansu abubuwa mana da za su sa zuciyarmu ta motsa da samu jazaba da madadi ya ce to fa'alam annahu iblis zahara fi surati rajul to ka gane cewa wannan shaytan ne ya zo maka a sifar mutum fa in jabunta minhu fahru in ka ji tsoronsa to ka gudu wa illa fatrahu ala al-ard wa buruk ala sadrihi wa qra alayhi ayat al-kursi wa khniqhu ya ce in ba ka ba ka da almuri ka dare kan kirjinsa ka shaƙe shi ka karanta masa ayatul kursi domin shaytan inji Imam Az-Zahabi Allah ya tsarka da rahama to ana shi yasa sai aka ga wanda suke kula mutun nemo labarin annabi sallallahu alaihi wasallam sune ahlul hadith sune ahlul sunna sai ake ce musu ahlul hadith wal athar daga baya an samu mutane wa'inda suke maƙalƙale wa wani tafarki na dana wanda ba tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba sai aka ƙara gaskata magana annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisin Hudzaifa cewa nazun yahduna bi ghairi hadi wa yastanuna bi ghairi sunnati shi sa ibn al-qayyim Allah ya jansa da rama da yake sifarta ahlus sunna yace musulunci wani jagora shugaba ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaƙar su da dukkan wani ɗan adam to shi ne wannan mutumin ya ne wa annabi biyayya sallallahu alaihi wasallam sai su so shi saboda kansa da annabi duk irin ƙaunar da suke masa ko da sai na Abubakar ne da zarar an samu bambanci tsakanin ra'ayin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga girmama sai su aje musu da ra'ayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sannan kuma a kowane lokaci shaukin su yana komawa zuwa ga abin da ya faru a bayan dan haka shi yasa ake kiran su atba'u salafi mabiyan mutanen da suka shuɗe wanda daga baya mabiya wannan wannan makaranta da tafarkin fahimta na magabata an yi wani lokaci lokacin khalifa ma'amun da aka fitini mutane da aqida ta mu'tazila ta khalqul qur'an kusan sai ya zanto duk wani jajirtaccen mutum wanda za ka same shi a kan kyakkyawan tafarki na hadisi da riko da sunna za ka ga jagoransa a wannan fagen shi ne Imamu Ahmad ibn Hanbal domin shi ne Allah ya hore wa wannan al'umma a wannan lokacin irin yadda Allah ya hore masa sayyidina Abubakar a lokacin ridda to saboda haka sai waɗansu daga baya da suka saba wannan manhajin sai suke ganin wannan manhajin na Imamu Ahmad ne sai zama mabiya wannan manhajin da yawa mutane suna kiran su Hanabila amma abin da yasa sai masa Hanabila duba da cewa an aka ce a daga tutar din Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin za a ce jagoran sa shine Imamu Ahmad ibn Hanbal domin shi ya fito yayi kokawa da mummunar ra'ayin da ya so ya girbe aqidar musulunci a lokacin ya nasa aqidar kafirci da i'tizal shi yasa har yanzu wasu suke da'awar cewa shi fahimta ta salafiyya ai fahimta ce ta Hanabila dan haka zalunci ne a ɗauko ra'ayin wasu tsiraru a cikin magabata a fassara shi da cewa shi ne ra'ayin gabaki ɗaya sahabbai da tabi'ai wanda kuma wannan kuskure na'am magabata ba su samu matsala a aqida ba wanda duk ya samu matsala a aqida ana kiransa da sunansa na yanka a jingina shi zuwa ga gidansa matsalolin da aka samu sabanin fahimta ko mu faɗa kamar yadda malamin mu Allah ya ji kansa da rahama fadilatul sheikh al-marhum Dr. Ahmad Ibrahim Bamba yake faɗa abinda aka malamai su faɗa da juna biyu a masail ne ijtihadiyya matsaloli ne na ijtihadi wa'anda suna da dalili dalili fa shine wani lokacin akwai malamin da zai gina ra'ayi duba da haccen wani hadisi wanda a iya ishtihadin sa hadisin ya inganta sai wani malamin a gefe guda kuma sai ya kalli hadisin a bisa ijtihadin sa sai ya ga wani abu da zai hana wannan hadisin ya sha a sakamakon haka sai ya bawa wannan matsalar wani hukunci da ya sha bamban da hukuncin wancan to wannan ya yawaita cin a ƙarni na farko bal ma wannan samamme ne a lokacin sahabbai wani lokacin kuma ana samun iskali a wani nafsi wanda yake mushkil ne iskaliyar da ake samu ƙarfi cikin da ake samu a nafsi wani lokacin yakan iya zama rikici ne wanda yake da alaƙa da lugha su laraba wannan ahlus sariqa da ita aka haife su ba koyarta su kai ba ba sa yin kuskure idan ma kai kuskure to ba baka zama balaraban bake to amma duk a rashin kuskuren su akwai matsalar da za ta iya daukar sama da hukunci daya karan ba da misali me hukuncin mutum ya saki mace tana da ciki ta haihu tana haihuwa dai ai jima'an ta gama idda ko saboda nafsi na Qur'ani da Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahunna wannan kaga nafsi ne kuma ba lashi hada fi muqabilin nafs duka in aqada al ijma' ala cewa wannan nafsi haka yake to amma inda sabanin ya fito shine shin idan ta haihu a yau ta gama jini a kati ɗaya za ta iya yin aure ko ba za ta iya yin aure ba matsalar shine al'amuru fihi sa'a matsala abu da take in ta samu miji za ta iya yin aure mana tunda ba wani mani na aure ko ba haka bane to amma idan mijin yace mata sabon mijin zai ce to ni ban yadda ki tsaho da da ba ki aje danki ki tsaho shin ya halatta uban dan ya sa rijima cewa sai dai ta hakura da auren ta tafi ita kadai a ta sai dai ta hakura da auren ta jira ta yaye masa dansa ko kuma ita ya halatta ta ce ka dauka ka je ka kai wata ta shayar da ita da shi to anan wasu sai suka ce ta ajiye dan a nemi wata ta shayar da shi sai ta je ta yi auren ta me dalilin ku suka ce fadin Allah subhanahu wata'ala والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له واي مولود له ذم وندي سكيتا شي أكا هيفاوا تو يا زما الواجب أغريشي رزقهن تو وانا أبدا زي رجرا يوتا وكسوتهن أنوار تفاتي سهل يونتي شاير واتنا كشا تفاتي أما باك بشي مانا تكي رزقهن بالمعروف أبشري أهل الآدم ya Allah yace la tudarra walidatu bi waladiha kar a cutar da wannan bi waladiha saboda ta haifa da a hana ta da zai aure an ce dole sai ta mace an mata mutunta shayar da dan a kyale ta ta zai sai aurenta ai Allah yace wa in ta'asartum fatasurdi'u lahu ukhra to ko in ya zama ta'asartum al'amarin ya wuya ta ita ta ce shi ya ce wata ta shayar da shi sai ta ga hujja da wannan maza ba ta bisa ce a ba haka bane gaskiya a tsawatar mata karta ta fita yau shi ma ta tsawata masa ba zai aure ta ba domin in kika fita yau auren za ta fitar da wannan dan aka ce me dalilin ku suka ce fadin Allah la tudarra walidatun bi waladiha la tudarra walidatun bi waladiha kada ita wannan uwar ta cutar da dan ta ta ajiye shi ta tafi ta zai ta aure to kowa ya kafa hujja da wannan aya akwai wanda zaka ce ƙarya yake to ma wajibul istidlal to a wajen wajibul istidlal ake samun mazhab hanyar istinbat dan haka mutane da yawa sun shahara da hanyoyin istinbat din su to amma a cikin ahlus sunna mabiya hadisi sai guda hudu suka fi shahara hanafiya da malikiya da shafi'iya da haraji ai mu ce wannan matsala tunda ba a kan ta bike ko ko kuma dai kuna so ku ji yaya akai aka kwana a ragaya to yadda abin yake shine wannan sai suka ce tudarra fi'li mudari wanda yake akhiruhu muta'a ra'un inna ay guda biyu ce ko aka hade ta guda ɗaya ta zama ra'un guda ɗaya mai shadda amma ɗaya tana da wasari ne ɗaya tana da tsauri sai aka yi idgharin ɗaya an ce dai wannan kowa ya san wannan asarin to sai suka ce to mu bude ta ta koma asalinta to anan ne za ka gane fi'ilun mabniyun ni ala ma lam yusamma fa'iluhu ko kuma mabniyun ni ala al-fa'il wa inda suka ce la tudarra walidatun bi waladiha kar a cutar da uwa a hana ta aure sai suka ce to ai asali la tudarra walidatun sai zo fi'ili ne mabniyun ne lil majhul wa walidatun na'ibun ni ala al-fa'il na'ibun 'an al-fa'il fassara shine sai zama kamar an gina sentence ne in a passive voice passive voice shine da wasu muke cewa aikatau abin nan shine muke cewa a gina jumla ba tare da an faɗi wanda ya yi aikin ba sai wanda aikin ya fara masa kar a cutar da uwa waye zai cutar da ita ba a faɗi wanda zai cutar da ita sai zama ni irabun walidatu dinnan na'ibun 'an al-fa'il ne mafhum fassara shine kar a cutar da uwa to ya fassara cutar da uwa yake shine a hana ta aure saboda dan ta shi sa Allah ya kawo bi waladiha bi waladiha kuma jarun wa majrurun ne muta'alliqun bi tudarru wayan can kuma sai suka ce a la tudarra walidatun ai asali la tudariru walidatun ne dan haka fi'ili normally kada uwa ta cutar bi waladiha da dan ta ko kuma lafazin tudariru din ba zai dauke mafulun bi kai sai ba sai ta hanyar wata ta hausa jarai da kai sai aka ce bi waladiha ma'ana la tudaril walidatu waladaha kar uwar ta cutar da danta to anan wa zaka ce ba daidai yake ba zaka ce daidai yake to anan sai kowa ya tafi zai nemi wata kanina wanda zaka tafa kuma rahabarsa to Allah yayi mana haka ne saboda rahama a gare mu domin akwai inda in aka samu kin kutan yanayi ko kai ne mufti na mazhabar garin ku sai ka so ka da son wannan mazhabar ka dauko dalili a wata mazhabar domin ka kafa hujja amma duka a da'irar sunna ne har haka malikiya shafi'iya anabila akwai mazhabar auza'i akwai mazhabar ibnu jarir al-tabari akwai mazhabar imam al-bukhari akwai mazhabar sufyan ibnu sa'id al-thawri kasunan malamai da amma dukkan su mazhabu ahlus sunna ne saka shi wannan sunan mazhabar ai sawa aka yi ne domin a gane hanyar ijtihadi da istinbadi a matsalolin da suke iya karba ijtihadi da istinbadi amma imam malik yana da wani ra'ayi na aqida ne na daban imam shafi'i yana da wani ra'ayi na aqida ne na daban imam ahmad yana da wani ra'ayi na aqida ne na daban imam abu hanifa bil jumla shi ma dai ahlus sunna ne shi yasa shaykhul islam ibn taymiya shi ma nusiba ilayhi ya kawo aqidarsa a takaice sai sai haza a cika da shafi'i wa malik wa abi hanifa da kuma ahmad ya kulu fa in ittaba'ta tariqahum fa muwaffaq wa in ibtada'ta fa ma 'alayka mu'awwal wannan ita ce aqida wayannan malaman gabaki daya kuma ita ce aqida abu zur'a da abu hatim ar-raziyyi ita ce aqidar da al-imam ahmad ya wallafa littafin sa as-sunna domin bayyanar da ita irin da aqidar da al-imam al-lalakai ya wallafa sharh usul i'tiqad ahl as-sunna yayi bayanin ta ita ce aqidar da abul hasan al-ash'ari Allah ya dinka da rama ya wallafa al-ibana al-kubra domin bayanin ta ita ce aqidar al-imam al-hasan ibn ali al-barbahari ya wallafa aqidar tafsir as-sunna domin bayanin ta ita ce littafin da al-imam ibn aziz zamanin ya wallafa littafin sa don bayanin ta ita ce aqidar da al-imam abubakar al-ajurri ya wallafa littafin sa ash-shari'a domin bayanin ta ita ce aqidar da imam al-bukhari ya kokari ya fito maka da ita a cikin kitabun tawfiq na sahih al-bukhari littafi na karshe littafi na 77 ita ce aqidar da imam al-bukhari yayi bayanin ta kiri kar a cikin kitabu al-ihtisab bil kitab wa sunnah na cikin sahih al-bukhari ita ce aqidar da al-imam ad-darimi ya tabbatar da ita lokacin da yake yin raddi usman ibn sa'id raddi ga aqidar da ta saba mata ita ce aqidar da shaykhul islam ibn taymiya ya dinga rubuta littafan sa yana yin bayani yana daukar bangarorin ta bangaren al-asma wa sifat bangaren kaza wata ran ya dauki ka'ida daya ta sharhin ta wata ran ya dauki wani babi daya ta sharhin ta ita ce aqidar da duk malamai suke ta kai horo su kai mari wajen bayani ta wannan ita ce aqida ta ahlus sunnati wal jamaa shaykh imam ahmad ya ce dinun nabi muhammadin akhbaru نعم الفتية نعم المضية للفتى الآثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار إذن أنا أجيني عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبار حديثين سبنا إنك في قرآني أم متزل ما ليس بك قرآني إنك في قرآني وأنا ما ليس بك قرآني إنك في قرآني وأنا ما inda muke bambance su amfani da sunna da hadisi wajen nuna cewa abinda qur'ani yake ga abin da yake yasa sai ake ce musu ahlul hadisi wal athar Allah ya samu alji kuma ake ce musu al jamaa suna da wayansu sifofi da suka yi tace da su cikin manyan sifofin na daya akwai al wasatiyya shine takaddiya duk inda aka buga in wayansu suka gaza kaiwa wayansu kuma suka wuce gona da iri أفضل أهل السنة أتكاد تكيا فيه كبير ابن رجب الحبلي يفعل لم يذهبوا مع أهل البدع في بدعه ولا مع أهل الترف في ترفه لا أغنس أبادينا الجزاء باسا تارد متدلة وإن تكيد سيوا دوان دي أيكة كبيرة حافظ باسا تارد مرجعة وإن تكيد دسا بندلالك بغيحنا كشغاء الزن سوى تكيا فيه ومن يمت ولم يتب عن ذنبه فأمره مفوض لربه كما يدى صفانيه الذي أنصر رامع يفعل أو جد شيئا نقل لي هم جد جاورنا ثم شائراتنا إدعاء منا كما يدى المقبري شما يقع في إضاءة الدجنة فمن سين شعبا بند أشائرة أشعرية لما تريدية أصلي أشعرية لما تريدية سنة سنة المفهوم العام سنة saboda su ma a babin sahabbai za a ga irin aqidar su da aqidar ahlus sunna dan bambancin ba yawa amma an samu a wajen wasu daga cikin su musamman wanda suke ahlul bait min as-sahaba ana iya samun gulubi a wajen wasu daga cikin al-mutasawwifa ko kuma ce al-asha'ira umuman amma a babin asma wa sifat da wasu daga cikin abwabu na aqida zaka tarar da akwai inda asha'ira suke yin kama da mu'tazila wajen aiwatar da hankali su kuma har yanzu ahlul hadith wal athar al-firqatun nadiya ahlu atba'u manhaj as-salaf salafus salih suna nan har yanzu akan sai abin da ya tabbata domin ka'idar su azuwa wasifa shine duk abin da Allah ya sifanta kansa da shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da shi to mu karbe shi kamar yadda yazo mu tsayar da hankalinmu da tunaninmu a iya abin da ma'anar take bayarwa ba tare da muna kokarin fassara abin ta yadda za mu hararo shi a cikin zuciyarmu ba kuma abu ne da yake zai ba tare da kuma mun rataye ma'anar a tambaye mu sai ba mu san me ake nufi ba a matsalolin da suke asha'ira su suna ganin cewa su ba za a iya kiransu da sifa ba kuma ba aiki ba ne ba dan haka dole sai dai a yi tawi da su su'alu suna ba sa yadda da tawi in an ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan safa kuma ubangiji jizinka ya zo ba sa ce a al'amarin sa ne yazo ce shi ya san da mu yake magana da yana so mu fahimci lamarin sa yake nufi da ya gaya mana shikenan sai mu ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan safa kuma a ranar alkiyama idan ubangijinka ya zo da malaiku sahu sahu waji a yau mai zin bi jahannam yau mai zin ya tazarkar insanu wa an insanu wa anna lahu dhikr fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina ka ya hakuri da abinda Allah ubangijinka ya tsara domin kana kan gidan mu ai muna ganin ka su kuma ne sai ai ba zai yi ba sai muna ganin ka yana da ido kenan sai dai sai bi a'yunina ai kana karkashin kulawun mu saboda ai in dai ana ganin to ai wa ya ga ya baka cewa ubangijin ba zai ganshi ba fa innaka bi ayyuna aina raka fa idza kunna naraka fa sanar'aka wa sanahfazuk sannan bal yadahu mabsutatan muna tabbatar da Allah yin amma din ce irin nasa da Allah abinda muke fawwazawa shine kaifiyar Allah duka dai san ya san yadda ne amma al qasim al mushtarak ma'ana wacce take tsakanin ta hakikar da wacce muke fahimta mun san Allah wannan kan yanzu mun fahimta shi yasa ya gaya mana to kasa khabisa su ta farko kenan su ahlus sunna wasaqun bi tsakanin al ghaluna wal jahuna wannan ka'idoji ne za a kawo ka su da yawa sannan daga cikin alamomin su ko kuma wa'ansu abubuwa da Allah ya ce mu ce shine ba su da wani shugaba ko gwani sai annabi sallallahu alaihi wasallam yawma nadhu kullu unatin bi imani to su imamu kun kuwa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma suna tafiya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ta hanyar abinda manzo Allah sama ya bayar wanda ya inganta ba sa bin bukhari ba sa bin muslim ba sa bin maliki ba sa bin auza'i ba sa bin fadlan an shaykh al-islam ibn taymiyyah na baya baya فضل عن محمد بن عبد الوهاب نجي الجيا فضل عن سيدي بن نيو يو وانن باين الله دوكا انا حدوا da su ne a tafi ta hanyar harkan hadisi kuma sun yadda da usul din da Imam Malik suka kirka na cewa kullun yukhadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qawl tare da mutunta dukkan wanda yake mutunta shari'a sannan daga cikin khasa'is na ahlus sunna mutane ne waɗanda suna da insafi da adalci suna aje kowa akan bigiran su shi yasa ma suka saba wa khawarij khawarij da zarar ka saba musu to kai kafiri su kuma ahlus sunnati ba sa kafirta mutum sai wanda shari'a ta kafirta kuma suna rarrabe tsakanin kafiri da aikin kafiri ba sa gaggawa da azabin a wato sauke hukunci akan duk wanda ya tafi da aikin da in an yi shi hukunci kaza ne saboda suna da ƙa'idoji suna duba jahilci da rashin sani suna duba isar sako suna duba shin wannan yayi ne da gangan ko kuma akwai tawuni sai sun duba shurud da mawani kuma idan mutum yana da wani aikin alkhairi to sai su tabbatar masa da aikin alkhairi saboda za su fada shari'a saboda sun yi koyi da shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wa Abu Hurairah ya ga Abu Hurairah ya ce sadaqaka wa huwa kadhu aljarh wa ta'dil shi yasa hatta a cikin littafin sunan hadisi in suka zo za a iya fadar mutum a fadi a fadi halinsa na kirki kuma a fadi mummunan halinsa sai a ce wannan sahibu sunnatin lakinnahu yakrin bil hadith kamar Abban ibn Abi Ayyash lokacin da Shu'ba ya dinga kazzaba shi yana cewa kazzab sai da wa'azi suka zo suka samu Shu'ba ta ce dan Allah mutumin nan mutum kirki ne ga sunna ga addini ya kamata ka daina taba shi kan mutum da Shu'ba ya ce ba iya istihara ya gama istihara sai ya ce kai bazan iya ba ar-rajul yakribu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma kuskuren haddani ke sashi ya karya amma ayyub istikhyani Allah ya tsara rama yake cewa yake ce masa fawusul ubban malik ibn dinar yake ce masa lazilna narabu ala khair kaga sunna ki imam ahmad ya dinga yaban affan ibn muslim affan saboda mawkifin da ya dauka a wajen khalqul qur'an amma ko malamai sun dungure shi sun taba shi ta fuskar hadisi to haka zalika shaykh al-islam ibn taymiya Allah ya tsara rama akwai mutane da yawa cikin sufai da shaykh al-islam ya yi su utbat al-ghulam شيخ الاسلام ya yade shi amma ta hada cewa ba wai ya nuna wai ba shi da mukhalafa ba kai samu mukhalafa a abin da ya shafi dora mutane akan shari'a da kwaikwayo ba a ragartawa duk wani wanda ya karkace ya bar ta farki haka sunna suke amma idan aka zo babi na insabi na ba ku misalin Abban ibn Taghlib al-Kufi Muslim ya rawaito masa hadisi daya makarunan da ghairihi Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Nasa'i sun yi riwaya a wajen sa amma dan shi'a ne cikakken dan shi'a sai dai yana da gaskiya a zantansa to wannan yana daga cikin khasa'is na ahlus sunnati wal jamaa sannan daga cikin khasa'isin su shine ba sa yin tawili sai idan aiwatar da zahirin nafsi ya gagara ta hanyar aiwatar da zahirin nafsin zai ci karo da abin da yake ma'lumin ne min addini bi zarura ko kuma abin da hankali ingantacce ya tabbatar da shi kamar misali an ce wasalin ƙaryatan da tikun na biya to ai an san ba a zuwa a tambayi gari tun da a hankalci an san ba a tambayi gari to an san ahalin ƙarya ake an gane ko kuma abin da yake dalili na hankali da nassi ya tabbatar da cewa juzubun ne ya dullu ala sa'iri ko kuma a ce sifa ce ta dullu ala al-mawsuf kamar a ce misali kullu man alaiha fan duk wanda yake kanta ita wannan duniyar zai kare wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wayabqa wajhu rabbika za ka ce maka fuskar ubangijin ka sai ta yi saura ita za ta zama tawon su to fuskar ubangiji ai tana nufin ubangiji ko za ka ce wayabqa wajhu rabbika za ta ubangiji ya tabbai zai zama yayi saura ubangiji zai zama yayi saura fuskar ubangiji zai zama yayi saura wannan kaga duka musawwi ne sai an kula da mulabasar an kula da gaba an kula da baya to haka suna da zawabin da ta'idiyoji na tawili sannan kuma ahli suna daga cikin khasa'is din su shine wato sun yarda da alqur'ani duk abin da Allah da manzonsa ya faɗa a cikin alqur'ani duk abin da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani sun yarda da shi ba tare da shakka ko ganin cewa akwai wani abu da zai kai mutum zuwa ga fasarin safarin yadda wa'ansu mabuta fata suke da wannan ra'ayin sannan ko duk abin da ya inganta na sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya inganta to sun yarda da shi a wajen aiwatar da shi kuma suna saka abokan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka rayu a lokacin da babu rikitar kisa na akida su zama su ne madubi na aikata irin wannan ayyuka to ɗan uwa kaɗan daga cikin abubuwan da na faɗa kenan na fasa'is da kuma masajidus salaf to ita wannan sunna a ɗan lokacin da ya rage ne a ɗan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ya zo da ita kuma ya kira zuwa binta kuma sahabbai suka amsa to amsa wanda sahabbai suka yi su suka fara kiyaye mana wannan tsari na bin tafarkin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam kuma hanyoyin da sahabbai suka ba Allah ya kare da a gare su wajen kiyaye wannan tafarki na Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wato cikin di hanyoyi masu yawa amma daga cikin hanyoyin a gurguje na daya su din suka fara gwada jiyayya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama domin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo da sunna sun zaɓi wani sun ajiye wani misali kamar yanzu wanda yake to mun dai tangala wando ai da take tafi daidai ne to amma dai ai ba tilas bane tunda wasu suna yin wannan da sahabbai su ma sun yi haka to da ba a samu sunnar wannan yasa kamar da Imam Abu Dawud ya rawaito daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da a gare shi cewa wata rana suna cikin sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kawai sai sahabbai suka ji alamar manzon Allah ya tsira da kalman ya aje su a bangaren hagunsa sahabbai sai suka lura da dan motsin da suka ji sai suka manzo Allah tsira takalmi ke kan kace ne wannan sai ni kace sharaf kowa ya tsira takalmi ta aka aje shi kowa ya aje sai a hagu tun daga mai gida ya aje ni ba sai ni ba ana idarwa manzo Allah sai ce amma balikum wada'tu ni'alakum me yasa ne ku ne daga kowa ya aje takalmi suka ce Allah kawai mun ga ka aje sai sai to kafin ka kare yin haka jibril ne ya zo mini yace mana na ta ko wani abu shi yasa ni na aje kuma in dayan ku ya ta ko na jisa ko wani abu ya tsira takalmin ya mai da shi hagu to kaga ba magana a tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan kawai in manzo Allah yana yi ake umar da yazo hajar al-aswad ta yi ni na san kai dutse ne baka cutarwa baka amfanarwa ba dan na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbata ka bada bazan sumbata ka ne hujjar yin ta annabi ne to wannan nasin da suka dinga yi na bin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara kiyaye mana su sannan abu na biyu shi ne ba su kwanta sun ce shi kenan kawai dai abin da muka sani ma ba a'a bibiyar annabi suke yi da kula sun zama tare da shi wannan zaman ba kuɗi ba suke so ya ba su ba so suke yi su ga ya ake abu kaza su ma bi Imam Bukhari ya rawaito hadisi a cikin sahih a kitabul ilm ya buɗe babi babu na janawa wa fil'il babin da yake nuna cewa zaka iya tura wani ya je ya koyo karatu a madrasa ya koro hadisin da isnadin sa zuwa ga Umar Allah ya kare da a gare shi yace da ni da wani makwabci na shine Ibn Ibn Malik mun saka tsari na yau ya je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam Umar ya je kasuwa in ya suka hadu da daddare sai Umar ya kawo abin da aka samu na alherin kasuwa shi kuma ya kawo abin da yake na hadisi sai su raba gobe kuma sai Umar ya je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya je kasuwa ya kawo hadisin bi suni Imam Bukhari ya kawo shi a wurare daban-daban a cikin sahih wa kunna natanawu bin nuzul ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shirin su ya kai har zaka iya ma daukar wani kujin da ka dinga biyan sa idan ba zaka samu damar zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ba alaba sana sa ki darani na lissafa da abin da shida yanzu kuma na ci na tsira ban nan shi ba sai an tsira mu sana abu na gaba shine daga cikin hanyoyin da magabata suka bi wajen tsara sunna magabatan mu na farko shine ba sa gaban kansu duk abin da ya faru suna komawa Annabi sallallahu alaihi wasallam su abin ya kasance kamar da ya tabbata a cikin sahihul bukhari hadisin Uqbah ibn al-Harith Allah ya kare da a gare shi yana makka shi bai hijira ba lalaya musulunta daga bayan ko wani abin ya mai da shi makka to sai ya aure zai tare da matarsa sai wata mata ta zo ta ce uku ba ai na taba shayar da kai kuma ita ma aure ka na taba shayar da kai kun ga zama wa aka wato ko to ko kai ne ai ba za ka yi ba da san ya bi zuwa kin fada ba sai da nazo zan tare da aure ta to ba wata uku ba daga makka sai ya dauko abun hawaye ta bo har Madina wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam akan mas'ala daya yana neman sunna ba sa gajiya yana zuwa ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kaji sai manzo Allah ya ce kaifa wa qad qala to ya za ka yi tunda ta faɗa uku bai sai suna ban kula jiya ya koma fa faraka ha uku ba sai uku bai rabu da wannan mata sunan ta kafsha ta jirma ya ta ta malaman hadisi har sunan ta sai da aka kai hammijin da ta aura ma daga bayan bari shi ma zai da aka gano sunan to da ba da wata suke yi ba wannan yana daga cikin hanyoyin su sai daga cikin hanyoyin shi ne idan wani abu ya faru mata hatta mata da suke cikin gidajensu su suka taba kungan ya rasulullah maza sun kwace mana kai fa ja'alna nafi nafsika yawman wai har mata ma su ma ba za a bar su a rasu da akwai matsalolin da maza ba za su iya wakiltar mata ba su ma dan da kansu za su yi abu in ta kama ko na kunya ne ba sa ba su kashe kunya ummu sulaim da zuwa annabi zama ta ce ya rasulullah wa hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idha ihtalamat amma ta in ta mafarki za ta iya wanka sai ummu salama ta rawaya ta ce subhanallah fadhat al-nisa kin kunyata kin kunyata mata sai maza ta ce bal anti fadhat al-nisa fa anna yakunu shaba sai maza Allah ya bada wannan koyarwa to sannan kuma da maza Allah sallama ya koma zuwa ga Allah yayi wafati ya rasu sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai zan ci wannan bankin da suka tika da koyar annabi sallallahu alaihi wasallam kun dago sun baje an fara kuma yanzu dauka tun daga ran da manzo Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam suka fara bukatar manzo Allah sama an jarridu rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ziyadihi aw nafsi kaman jarridu mauta an nafsi rasulullah fi ziyadihi aw jarriduhu kaman jarridu mautana ya zabi mu za a sa ka kaya zabi masa wanka ko yaya wannan dai sun samu wani abu shubuhu ilham an ji cewa ko wanke annabi sama da tsafa to maka zamu kai shi ko baki ko Uhud ko ina sai Abubakar yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ba wani annabi da Allah yake daukar ransa sai a inda zai sai a inda za a binne shi to tun daga nan sunna ta fara aiki to tun daga ranar ba wani abu da sabai ta kara yi da ka da kazo da abun ga annabi ba za a zare maka ido da suka wuce da sayyidina Abubakar a hada Qur'ani yace ba zan yi abin da annabi bai ba sallallahu alaihi wasallam to a shirye da Abubakar bai gano abin da suka gano bane wannan ya kauce da bangaren bid'a yana cikin masalihul mursala anan sai zanto wanda yake mai ilimi wanda yake ilimi sai zanto wanda yake na kasa kuma ya gano wani abu da wannan bai gano ba sai ga sai sun hada da addu'a domin batun kaucewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi a gaban sahabi ba irin Abubakar Umar yace ba mu bushe ba muna ta addu'a har Allah ya haska zuciyar Abubakar sai ya gano ashe hada Qur'anin sunna da fiska ijma'i akai nana Fatima ta zo neman gado ga aya karara yusifumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayni fa in kunna nisa'an fawqatnatayni falahunna thulutha ma taraka in kanat wahidatan wala hadis ga gana na Fatima sallallahu alaihi wasallam bi nasil Qur'an amma wanda yazo da Qur'anin kuma ya kawo wani hukunci sallallahu alaihi wasallam sai naji manzo Allah kuma ji to nahnu ma'shar al-anbiya'i la nura ma taraknahu sadaqa tunda nasi ya inganta ya zama tafsiri ne na wannan ayar cewa wannan hukuncin amni a khaf ne amma uridu bil umum afwan am ni khaf ne amma asura ta am mana an kebanta annabawa kuma sahabbai suka yi ijma'i akan haka ba saba sai na Abubakar akan wannan masalar ba to amma sai zan to dan kiyaye sunna sai suka zo da wani tsari tsauri cewa idan ka zo da magana in aka ji ba a san annabi ya faɗi ta rasu sunna sai an ba a hankali kafin a karbe su saboda a ciki a yi sunna wata rana sai na Abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi yana nan sai ga wani ya zo wata mata ta zo ta ce jikana ne ya rasu kuma wasu tuntun ta riga shi rasuwa sai na zo bacin gado sai aka ce ba za a bani ba shi ne na zo ku sa baki a ban sai tsira mai ce ai baki a cikin Qur'ani ba kaka a Qur'ani su akwai kaka a yusi akwai kaka a walakum nisfu akwai kaka a kafin walakum nisfu akwai ta kasar da abin shi wa in kana rajulan ne ko yurasu kalala ta sai kuma yasar tunaka wallahi yusifu fil kalala ba ki a Qur'ani kuma ban ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ya ba kaka a ce sai irin mutum ta bai ta shi ce ni wa na ga manzo Allah sama ya taba raba gado ya bawo kaka kaso daya bisa shida irin wanda ake bawo uwa wanda kun sudu ina ba kai ce wallahi sai ka kawo mi shida cewa annabi ya faɗa dole wannan sabin ya kashi ya dole Ibrahim bin Bariya mun ji a cikin bayani bayanin da yake fadil ya fita dinga neman wanda zai ba shi amsa har sai da gidi da sabon Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yazo yace a gabana annabi ya yi haka sallallahu alaihi wasallam kaman tana ba kariyar da kun ga akwai taharri wajen karbar ita kanta sunnar ma tukun dai an tabbatar da an mata zikiri ne Imam al-Bukhari ya rawaito daga Abu Musa al-Ash'ari wata rana ya zo ne sai na Umar ya nemi izini har so uku sai na Umar bai ce ya shigo ba sai ya zuya ta sai na Umar ya fito ya san Abu Musa ya zo amma yana wani abu ne kuma a matsayin sa na annabi ne ai ya kamata Abu Musa ya jira shi sai ya tsawon Abu Musa saboda yayi rashin ladabi ga gwamnati za a ladabtar da Abu Musa sai sai na Umar ya samu shi sai masa bin sa ka tsitsi ai naji manzo Allah sallama ya ce in ka ne ni shi ko ku ba a baka dama ba ka tafi nan take sai fuskar sai na Umar ta canja idan sai kadaye jajjahur hankalin sa ya tashi sai rubi ta jin wannan bayanan sai ce wallahi ko ka kawo min shaida da ta tabbatar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ko cikin kai gaya maka dole Abu Musa al-Ash'ari ya tafi ya neman wanda zai tsaya sai dai samu Abu Sa'id har kasuwa ya shiga jama'a dan Allah akwai wanda zai tuna sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka Abu Sa'id ya ce ni na fi kowa kankanta shekaru je ana zuwa ya ce ya amiral mu'minin ni ma na ji manzo Allah ya faɗa haka sai ya ga sai na Umar ya ne zai ce ba amma inni la attahimuka bi kadhi ba wai ƙarya nake tuhumar kai ba tsoron da nake yi kar a ba wa mutane dama kowa ya ce annabi ya ce kun ga wannan yana ɗaya daga cikin ma'alim na tsari mutuncin wannan sunna dan gudun kar ma a je a shigar da kuskure a cikin ta kaga anan in ka duba sun rawaito hadisai da yawa da cikin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana ai mata kariya kuma ya ce wanda ya mata kariya fa ya zaba wa abqadahu minan nas wannan abin da sahabbai suke yi lokacin da aka fara samun tabbatarwar al'amura sai suka ƙara ninninkawa a kai wata rana Abdullahi ibn Abbas yana cikin masallaci sai ga Bushair ibn Ka'ab al-Adawi ya zo yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala rasul mutane sai sauraron sa ake Abdullahi ibn Abbas ko yana san gidi ko kula shi ne a lokacin misalin da za a baka ka gane kamar yanzu ana cikin masallacin nan ne muna cikin wannan lantar sai ga wani mutum ya zo da buhun danuri na America ya zazzage shi ya fara jerawa ya ce ku a hankali kowa zai samu amma ina so layi layi a ga goma kuma sai ga wani mutum can yana zaune yana ta lazumin da kira karatu Qur'ani me zaka ce ni anya wannan yana da hankali kuwa ai hanni ne nake magana ina ganin zan iya dakatawa a karbo in da shi gaba ko ba gaskiya su kwaɗayin da suke suna ma ya maka ai ko kai ne mutumin za ka zo ka tambayi wannan to sai ga Abdullahi ɗan Abbas ana ta sauraron sa yana burge mutane amma Abdullahi ɗan Abbas kokkula ne sai Bishar ya zo ya ce masa wa hadithuka an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ko a jikinka sai ce da mun kasance idan mutum ya ce mana qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mu kasa kunnan mu zuba idan mu saboda abin da kake sani ma kenan yace falan ma rakiban nas sa'aba wa zalum amma da mutane suka shiga wani rikirkitaccen yanayi afsa'ab shine dokin da aka horar da shi wanda za a iya sukuwa da shi wanda da ka bashi lizami ya gane ne take ne ai azzalul kai afsa'ab kuma shine wato sabon yanka wanda yanzu aka kawo shi barka kana sakin lizami yayi dama sai ya hagu yayi tsalle kamar zai kare kai idan zaka tafi sukuwa ko kilisa wanne zaka hawo azzalul zaka hawo ko azzab azzalul zaka hawo amma aka ce ga makiyanin a gefe a bakin kofa za su shigo wani dokin za a dauka wanne za a nema a tafi shi ai in ta baci ruwan kashe gobara ba a zafi to abin da Balarabe yake nufi da arku azzab wa azzalul mutane sun zama sun shiga cikin wani rutsanin da ba ma sa tantance abin da ya kamata yace to tun daga lokacin kunna la nasma'u illa inda man na'lam ba ma sauraron mutum ko ya kawo hadisi dai mun san shi to daga nan sai aka fara shata layi sai an san kaza a karɓi hadisin ka dan ne dan a kiyaye wannan sunna amma ba a haka da ka haddace abu daya ma to kokari kake ka samu inda suka haddace irin ka ta kai Abdullahi ibn Unay Jabir bin Abdullahi ya tafi tun daga Madina ya je har Iraki dan ya gamu da Abdullahi ibn Unay saboda hadisi sai da ya rage daga shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam daga shi sai Abdullahi ibn Unay suka ji shi a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kwana da kwanaki wata da wata ni yana zuwa yace ala ma la le mara ba bismillah yace a tsaya haka shi da wutar annabi sallama yace kaza muna zaune da kai ya abin yake ne yace warai mako manzo Allah yace kaza yace ka yace to na baka lafiya yace to ka zo ka huta yace ba mutu ne ka ba dama so nake in tabbatar da wannan hadisin yana nan ko kuma daga nan sai suka dawo suka wata hanyar ma dan tsoran kar su shigar da ra'ayin su ko ƙarya ko kuskure a cikin hadisi sai zan tuba ka ba kai suke ba da kai sai ka matsa mu wani ma aka zo aka tambaye shi Zubair ibn al-Awwam in suka matsa masa sai sai kabirna wannan dina wal hadisi an rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathir mun girma mun manta yanzu ba karamin aiki ne ka zo ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani in ya zo kan ya bada hadisin kamar an sa mai bindiga akan sa a firgice yake har ya gama ana ce ibn malik sai ya gama kawo hadisin ma sai ya ce au kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam to da wa'annan sahabban suka tafi na bayan sun suka zo to kuma ashe wa ta fara ke je zan to daga tar taro kwakwalwar taro an ƙara samun nisan lokaci to yanzu kuma sai aka zo aka ba wa isnadi muhimmanci je zan to ana ma gane wani da wani almajiran wani yanzu ba yadda za a yi ka fito ka ce manzon Allah ya ce haka kawai a karbe ka sai ka faɗa a wajen makani wa'anda ake iya ɗagawa kafa kawai sai irin sabilin mulkin sayyid su ma ba ko ina ba in sa'id ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam to yau da gobe an gano cewa daga Abu Huraira ne da hili ko saboda sirrin sa ne Abu Huraira to yana jin kunya da nauyin ya amsa sunan sa to sai aka yi wannan alama amma hatta sa Hasan al-Basri kun ga ibadar sa da imanin sa da musulmin sa amma zuwa yake a saurare shi da an ji wata magana da ta nuna ba ji ba sai ayo abu alama Hasan al-Basri bai gamu da Abu Huraira amma yana cewa haddathana Abu Huraira da aka samu likitocin hadisi kanikawa suka dinga bibiya su ga wai hakan ƙarya yake ni ko kuma yaya ne kashe shi suka gano ba ƙarya yake ba wayo yake shi yana so a karɓi ruwayar ne in yace haddathana yana nufin mu ɗan kufa kamar ni ai kowa ya kalli me dace cewa da shi da ni amma dai ai ka san 1966 ba ai bin ba shekara da ta dauna amma yanzu zan zo in ce dama ta dauna ya ga mana ya ce mana kaza Aminu Kano Allah ya ji kansa rahama 1983 ya rasu July ni an haife ni 1983 amma ban yi wayan da zan iya jin magana ta ba amma yanzu ni ruwaya in ce ai haddathana Aminu Kano amma abin da ke rufi ma'ashar al-hausawiyin ko ma'ashar ahli Kano kaga wannan tadrisi ne amma cikin wayo aka bibiya aka ji Hasan ana yi ruwaya a ce Hasan an samur a gano gaba ɗaya hadisi da ya ji a wajen samur da bin jindir shine hadisin aqida to sai ya zanto wannan zafin da tabi'ai suka yi to ashe sun koya wa almajiran su sai almajiran su suka fi su ma zafafawa to a lokacin nan sai aka fara magana ma akan rijal wane ba a yadda da shi ba wane yana da matsala wane ba shi da hadda sosai wane yakan rawaito abin da yake sabawa malamai ba dan ko sai dan a bawa janabin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kai sannan idan ka kara da zage dantse da suka yi da rashin zama a gida fita suke yi su tafi zuwa ƙarshen duniya da neman haji lokaci na yayi har na kara miki tara minti takwas to in malam ya yarda kara miki ya zama miki goma kawai da kara sai in dakata a bari in ba ku misali ta inda za ku ƙara gane cewa wannan aikin ba da wasa su kai shi al-imam Zaid ibn al-Hubab al-Iki sikani zakarahu ibn Hibban fi sikar rawalahu al-imam Ahmad sannan ya rasu shekara da 2003 yaransa da Shafi'i shekara ɗaya ya gina Shafi'i da shekara ɗaya a mutuwa wata rana suna majalisin Sufyan al-Thawri sai Sufyan al-Thawri ya furo isnadi yace haddathana Usama ibn Zaid qala haddathana haddathana Wa'i ibn Ulay qala haddathana Ali قال حدثنا ابو قيس عبد الرحمن بن ثابت مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفرق بين صيامنا وصيام من قبلنا أكلة السحر أو كما قال صلى الله عليه وسلم وإنما كان يمنع شيء ومزال صلى الله عليه وسلم يأتي بمبنتي فكان أزم أمد أزم وإند أكا وجب أو أزم وسأي أنتق وجب كاو سكاكو مفو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم سواء الذين من قبلكم من يضع الجن المؤجم الكبير نعم الطبراني بسرر الزيه مقال كهن يدغف لابن حنبل سواء الأمة جدا نصارى شيكم أبصل في دغف الصحابين فوق الصحابين الشاهد مزالة ما يشيك أبن بنشن أزمه بالسوشي لتخل لكن إن كان سوك كيف تشي azumin ke zaman sunna 100% ka ba wani burgiya ne ka sai ni ka san bana sau ba ka tashi kai sau wannan annabawa ma duka suna yi kamar yadda yazo a cikin wannan hadisin da Bukhari ya rawaito shi da Imam Malik ya rawaito shi maqtu'an ta hanyar wannan Ibn Abdul Bukhari to sai yana faɗan wannan maganar kaga ai kai ne zaka ci wannan shikenan kawai a ci gaba da sahur amma Allah ya mutane nan kace ina sai wani yazo ya rada wa shi zai yi bin ka bawo sai ka kai malamin nan ba wai matsala ce da shi ba amma an waye ce ni kaga da ai tsaye an usama ta gurbe yana nan a Madina suna kufa bagarin su biyan kawai daga ranan nan zai yi bin ka bawo ya sallama da makaranta kawai yi gida ya dauki abun hawan sai ya tattara abin da yake da shi na gudu zai tsaya ko ina ba sai da yaje har Madina yayi ta bincike har sai da aka nuna masa Usama bin Zaid yaje ya same shi ya gaishe shi yace to a hadisi ne Sufyan ya gaya mana shi kai ka gaya musu cewa ka ji daga Ibn Ulay ابن علي اللخدي شي kuma yaji daga daga babansa shi kuma yaji daga Abu Qais Maula Abdullah ibn Amr shi kuma daga Abu Amr daga Manzo Allah sallama shi ce farai da shi ya kare jiro madar dinari kawai dai sai wani ya kula da shi sai zo sai ko an yi kuma Ulay din yana nan a tsara da ba shi dare sai dai ai jawabi kama ai daga nan sai tashi ya dauka ya daura sirri daga Madina zuwa Misra da ziyar wata nawa wala fa hadisi riwaya ɗaya ce fa sai ya kada kansa sai Misra wai dan a tabbatar da wannan sunnan mu a wajen mu aika man ma ba wani damuwa muka yi ba ko ba ka bane to amma su dan su kiyaye wannan addinin ya zama da hujja ake yin sa a matsala ta fiqhu wacce ba ta cikin ummahatul masail ma na azmi wanda ijma'an in kai azumin ka ba sahur yayi kawai ba kai sunna bane ba wani malamin da cikin mazahi maramarai da yake azumin kai ba amma akan haka sai da jin tsara har sai da yi game da Ibn Ulay al-Lakhari yace Ibn Ulay al-Lakhari yace masa farai da kace babana ya gaya mu shi kuma ya ji daga Abu Qais shi kuma ya ji daga Abdullahi dan Amr bin Al-As shi kuma ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya samu nutsuwa to waɗannan wahalhalun da suka bi da hanyoyin da suka bi su ne fa malaman bayan su suka zo suka bi dare suka bi rana suka dinga tattara ruwayoyin nan suna tantancewa suna warewa har suka wallafa mana manyan littattafan nan da a yau muke ninkaya a cikin su wanda duk wanda ya isa in ya isa shi malami ne za ga baya bata lokacin sa akan su banza da wuce in dai kai ahli sunna ne to burin ka shine wannan magana ga dalilin da Allah ya ce kaza annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza kuma dan ku tabbatar da cewa haka ne su waɗanda suka rayu da annabi ko waɗanda suka koya a wajen waɗanda suka rayu da annabi ko na bayan su ko na bayan bayan su ko waɗanda suka bi mu sarki da fahimta ga ma yadda suka tabbiyar da ra'ayin su akan wannan matsala a haka suka taso a haka suka rayu kuma a haka suka mutu dan suke mana da magana sai do Allah wani abin da suka yi Allah ya gaskata musu kuma Allah ya yarda da su wannan alamomi da yawa sun nuna Allah ya karba aikin waɗannan bayan Allah domin an sha a yi mafarki mafarki ba a kafa hujja da shi a matsayin yankakkiyar hujja amma ba a sakin sa a kyale shi dole ya kan zama wata tarihi na sai ta al-Sunniya al-Imam al-Shawkani Allah ya karanta da rahama da yake tarjuma Imam al-Sana'ani yana ya bada labarin abin da ya faru a kan sai mafarki ya gan shi a cikin mafarki a cikin wani yanayi daga cikin awwal da suka tattauna har sai da ya tambaye shi ya ce masa ina manya-manyan malaman hadisi ya ce Allah ya yi musu rahama Allah ya gafarta musu wannan wani abu ne zai ƙara kwantar maka da hankali duba da irin yadda suka rayu mutanen nan da yadda suka mutu kuma da yadda Allah ya musu kyakkyawar cikawa ina yawan ba ku misalin mutuwar Abu Zur'atar Razi Allah ya tsare rahama shekara da 1262 rasu Allah ya gafarta masa Abu Zur'atar Razi Ubaydullah ibn Abdul Karim yana kwance yana magagin rashin lafiya saboda tsabajin sunna da rashin sassautawa bid'a da makankalewa akan rawar da hadisan manzo Allah sallama yana rashin lafiya Abu Hatim da Muhammad ibn Muslim ibn Waras da je duba shi ka ganshi a cikin yanayin da alamar sa in ka ga mutum a cikin mutuwa to gashi an yi gwagwarmaya rayuwa kenan sai rawar da hadisan manzo Allah sallama yana ce mutumin nan kan mu bar wajen nan mulakkana masa la ilaha illallah ko zai tsare to amma wa zai ga ya musu to da ka gane ladabi yadda talibi yake wa malamin sa da Abu Hatim Ar-Razi da fa ubay da shi Abu Zu'afa Abu Khayr amma tun da Abu Hatim gabe yake da Aisha Abu Zu'a gabe yake da Abu Hatim Abu Hatim bazai iya zuwa gaban sa ya lakana masa kalmar shahara tsoro yake sai ga kaman yayi masa rashi idan mutum ya girme ka ko da ta ku da yin ko da ilimin ku dai sai ka girmama shi saboda wannan girman shi ko kuma malamin ku dai amma ya riga ka zuwa wajen malamin ko kuma ya dare ka a wani fanni ne ilimi ko ya girme ka a shi kai kuma komai shekarun ka in ka san wannan Allah ya bashi ka girmama shi kamar da shi ba dan shi ba ko da yana da wani hali dai dan haccin abin da Allah ya bashi da haka suka samu albarkar karatu sai suka ce malakka na masa wannan ya ce kalakka na masa wannan ya ce kalakka sai suka ce abin da za a yi mu zo mana a gaban sa mu baje hadisan ne kamar muna muzakara sai suka ce to haka ne sai suka zo gaban sa sai shi a Muhammad ibn Muslim sai tambaye Abu Hatim sai ce zaka iya tuna hadisin nan na wanda ya mutu da kalmar la ilaha illallah hadisin Mu'adh bin Jabal ni hadisin na sani shi ta hanyar Abdurrahman ibn Makhlad shi kuma Abdurrahman ibn Makhlad ya sani shi ta hanyar Abdulhamid ibn Ja'far shi kuma Abdulhamid ibn Ja'far ya sani shi ta hanyar Sa'id ibn Salih ka ban ta je din da faru da sai in na ta gama je ka san sai ce to da ka ta ni kuma na sani shi ta hanyar Muhammad ibn Bashar qala haddathani Abu Asim an-Nadi shine Abdurrahman ibn Makhlad qala haddathani Sa Abdulhamid ibn Ja'far al-Sa shi ba yana zuwa kan Salih din sai ka san to wannan bawan Allah yana shakan numfashin sa na karshe sai da an kakare akan sunna ina so in ga muku juhudihum min dhil sunna ba wani uzuri yana rashin lafiya kawai sai nuna a daga shi da ka ya ta daga shi sai aka ji irin shi ya dan nan fata sai sai haddathani bin da shine Muhammad ibn Nasr qala haddathani Abu Asim an-Nabi ka san dole yana yi yana huta qala haddathani Abdul Hamid ibn Ja'far an Salih ibn Abi Arin an Kathir ibn Murra an Mu'az ibn Jabal annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man kana akhir kalamihi la ilaha illallah yana cewa la ilaha illallah sai Allah ya tsara wannan kaga yadda malaman hadisi suke kuma malaman sunna yadda suka rayu da kuma yadda suka dinga ba wa sunna kariya dama kuma ba komai za a faɗa ba dai dama a nuna kuciya bakani kuma ayiwa harufan wasulla ko ayi musu dugunguna ragowar kuma insha Allah a cikin maganganun na yau da kullum insha Allah za a ji su kuma dama a saba bin su da fatan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan wannan tafarki har zuwa mutuwa shi ko malamin mu Sheikh Malam Magaji fadalu Allah ya dawo da shi lafiya abin da yake nema Allah ya bashi ina ƙara miƙa godiya ga Allah subhanahu wataala sannan ina miƙa godiya ga dan uwa bayin mu mutanen Zanzibar a bisa kyakkyawar tarbiyya da suka yi mana yadda dai ba gidan da kafa iyayen mu anan a ciki Allah ubangiji ya saka musu alkhairi a bisa kyautata da su da suke mana da kauna da suke nuna mana duk sanda abu ya taso ni dai ba abin da zan ce da Allah ko ba abin da zan ce da wayannan bayin Allah duk da dai cewa ta ciki da ni Allah ya saka musu alkhairi Allah ubangiji ya karbi wannan aiki nasu Allah ya tsira samu yayin wannan tsira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثموا كما معلمون الشيخ أبو بكر بن سلام بابن غالي الله مدعو جنسر في اتفاقه لجدان الجنة واتو إذن كنت لورا مالا جمجي أبن لأيك أن فيه جمجي شين يا كارس محاضر الشفجية كما يعيزيو amma da wani musulmi irin na kanawa ba din Allah ya faka da alkhairi wato malam yayi abin da ya kamata tsakani da Allah cikin lakcin malam akwai darussa masu yawa wanda ya kamata ni waiwaye adin tafiya musamman kalmomin shi na ƙarshe na girmama duk wanda Allah ya girmama tsakani da Allah mu ɗaliban ilimi musamman mu a nan Zaria akwai wata jarabawa da aka jarabce mu da shi aka jarabce mu ƙanana kuma aka jarabce manyan mu amma ni na fa ganin laifin ga mu ƙanana so da yawa mu ƙananan ɗalibai muna da ƙarancin ladabi da biyayya da girmama waɗanda suka gabace mu a ilimi to da yawa Allah ya kan maka buɗi ya maka wani fatahi na ilimi kafuwa wanda yake gaba da kai so a yanzu malam yake gabatar man da cewa ko da ka fi shi ilimi idan ya girme ka ko ya riga ka shiga makaranta ko yana da wani falala a kanka wajibi ne ka yi mishi biyayya wannan jarabawa ce mu ɗaliban ilimi Allah ya jarabce mu ita kamar yadda su ma manyan mu su ma aka jarabce su sai ka ga yara matasa Allah ya ba su alƙur'ani Allah ya ba su sunna Allah ya fahimtar da su addini amma kullum jaƙile su ake ana take su wannan cututtuka guda biyu muna da su a cikin wannan gari namu na Zaria alimahu man alimahu wa jahiluhu man jahiluhu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba to yana da fi hikimar kirkiro waɗannan abubuwa na shafatu ilmiya da gaga muna yi wasu ce ai waɗannan kun ga malam ya bada wata amsa ta ilimi a farkon muhabaran kin bara wasu ka ce a ce an yi makon qur'ani bid'a makon sunna bid'a ai ko aiki ya zo in dai wannan ne kake ce ma bid'a aiki ya zanka malam ya bada amsa akwai abin da ake ce mishi masalihul munfara da yawa yawan muda da ban ilimi idan mutum ya yi bulugul marami sai dauka iya ji idan mutum ya hadasa alqur'ani sai dauka ya fahimci qur'ani idan ya yi muhtasar ya yi kawai da ishmawi iya sai dauka ya zama malamin fiqh akwai waɗansu ilmuka wanda kusan sun zama sun bace mana ana usulul fiqh ɗaiɗaikun mu suna karantawa kawaidi fiqhiyya akwai ɗalibin ilimi da muke magana da shi akan kawaidi fiqhiyya wallahi tallahi billahi yace mun bai taba jin sunan wannan ilimin ba sunan ilimin bai taba ji ba amma yace kaza bid'a ne kaza ba daidai ba akwai ɗaliban ilimin da suna ganin wane bai isa koyar da su ba akwai dattawan malamai muna ta afara su suna ta mutuwa bamu da makofin su yaro da ya gama الحق المبين لي نبي نبو نقص في فار روني أنا جارب بري ذا شيء ما يزعم ماله من إسلامية وأنا مصيبة يذكرنا بيجي أنكر سك الجمال اللي أو كي أبو بند ذاك في كموني عري ما يجي نجيم ذاك لو كموني عري يجي صور بكاني ده الله مشاهد كل مي يروني أشكم الله تعالى يفرفط أدم وما الله ما لو تفكر كيف كم ما نجا خير أكيد كتر لو كسياجا دامو بكاسيده ده شو ما دامو yi mana ta'aliki amma yau ma kamar kullum Allah madaukin sarki ya albarkaci wannan majalisi namu da ƴan uwa mabambanta ciki akwai manya-manyan malamai Abu Abdulsamad Professor Abu Abdulsamad wanda yake muna tare da shi anan kuma yau ma Allah madaukakin sarki ya ba shi ikon ya halarci wannan majalisi akwai ɗaya daga cikin jagorori kuma babban alkali na head court na jihar Kaduna wanda ɗalibin wannan majalisi ne duk inda ake karatu duk da matsayin da Allah ya ba shi amma ya kasance mutum ne mutawabi muna tare da shi babban alkalin jihar Kaduna Malam Yakub Badamasi akwai iyayenmu malamanmu akwai Malam Muhammad Sani wanda aka san shi da Malam Liki babban limamin masallacin Markaz muna tare da shi akwai malamanmu ƴan gwagwarmaya Sheikh Malam Bello Ja'far wanda ya yi fici a karantar da Alƙur'ani da Sunna muna tare da shi a nan akwai ɗan uwa Malam Bashir Bello Assalafi wanda shi ma muna tare da shi a nan akwai dattawa waɗanda suka yi ma Sunna hidima suka ba da dukiyarsu fiye da shekara 40 in dai ana maganar Sunna a lardin Zazzau muna tare da su a nan irin su Alhaji na Ayuba Tudun Jikun suna nan sun ɓoye Allah ya nuna mana su akwai su Alhaji ɗan Ingila dattawan Sunna wanda da ka gan su ka ga alamar Sunna muna tare da su su ma a wannan majalisi akwai malaminmu babban limamin gidan yari na wannan gari namu na Zaria kuma ɗaya daga cikin limamanmu na dandali da markaz Malam Abdullahi Tukur shi ma yana wannan guri akwai Malam Kabiru Tudun Jikun daraktan makarantar Ubay ibn Ka'bin akwai ɗan uwa Malam Ilyas Tudun Jikun akwai Malam Umar Hassan Hisodi Polytechnic akwai Malam Nusu Muhammad Sadis ɗan uwan Dr. Jamil Muhammad Sadis da sauran waɗanda Allah madaukakin sarki bai kai idona a gare su ba ko kuma na gan su amma sunansu ya ɗauke mu cikin ɓangaren iyaye mata akwai dattawanmu da yawa waɗanda na gan su Allah ya saka musu da alkhairi da ƙarshe akwai sanarwa kamar haka a farkon karatu mun ambaci cewa ana iya kallon waɗannan karatuttuka a Sunna TV da sauran tashoshi game da Sunna TV sun ba da sanarwa za a iya kama su ko da a waya ne za a iya kallon su a manhaja na Avo TV akwai in ka shiga Play Store za ka iya saukewa ko kuma Apple Store za ka iya saukewa za ka iya ganin Sunna TV yadda ake yi a lokacin da ake sanya wannan karatu ana sanya waɗannan karatu suka ƙarfe 5 wato ƙarfe 10 na dare an jima za a sa kuma ƙarfe 5 na asuba kuma za a maimaita ƙarfe 1 na rana Africa TV 3 zuwa yanzu ba su gaya mana ba Albani TV ba su gaya mana ba Kausain TV Da'awa TV duk dai waɗannan gidajen talabijin muna tare da su kuma suna ɗaukar wannan karatu sannan za su sa su insha Allah abinda yake a timetable gobe wanda zai gabatar da lecture shine ɗan uwa abokinmu kuma ɗaya daga cikin malamanmu Dr. Kabiru Abubakar Afzal wanda yake shine darakta na Darul Hadith Salafiyya makarantar babban malaminmu Sheikh Muhammad Awwal Albani Allah ya gafarta mai shine zai gabatar da lecture a gobe jibu kuma babban darakta general manager na gidan talabijin din Sunna TV Dr. Ibrahim Adam Umar Disina shine zai gabatar sai zama ranar juma'a Malam Disina zai gabatar da lecture to kaga idan yayin lecture anan dole ne ya kwana a Zaria to kuma yana da lecture akan a Katsina Alkalami University za ga kaddamar da waƙoƙin babban mawaƙin nan Kantama so sai ya kira ni yace idan ya kwana a Zaria da safe ya kama hanya ya tafi Katsina akwai mashaƙa ile ya makara ko ne matsaloli na hanya to sai buƙaci a yi taƙadimi da ta'khiri to don haka mun jawo lecture Dr. Ibrahim Disina daga GB yaushe juma'a mun dawo da ita ne yaushe gobe kun ga idan yayi alhamis to kaga zai huta haka ne juma'a sai kama hanya ya kwana a Katsina a saboda yayin lecture ai na ganin tsarin ya fi ko to duk da dai babban masallacin mu na madarkaci sun buƙaci mu roƙi malam ya tsaya ya musu hukuba to amma dai yanzu ba mu kai karshe da lecture ba amma dai na tura mai kuma ba samu response ba ala ayi halin dai gobe idan Allah ya kai mu wanda zai gabatar da lecture shine Dr. Ibrahim Adam Jifina dan haka sai a shirya don gabatar da tsaron wannan lecture abu na gaba muna ƙara godiya ga Allah sannan muna ƙara godiya ga mahalarta wannan muhabarori irin hadin kan da ake ba mu san mu bangaren jami'an tsaro na farin kaya da na kaya masu kala daban-daban da waɗanda ba a gani Allah ya saka musu alkhairi sai dai jama'a ayi hakuri adadin mutanen da suke zuwa gurin nan Allah kada ya san su dan haka gurin nan yayi mana kada mun roki alfarma gurin makwabta kuma an ba mu hadin kai muna kira ga iyaye musamman iyaye mata don Allah idan aka zo aka ce guri ya cika to akwai wannan gida na haguda muassasa na ga mutane a ciki a gurin akwai gidan nan na damar da muassasa gida Alhaji Alhaji na mata Allah ya gafarta mai mutane na gurin don haka don Allah duk wanda ta zo aka ce guri ya cika ta yi hakuri ta je kada a tsaya ana hayaniya su kuma masu kula da mutane su yi hakuri kar ka dauka duk wanda ya zo nan ustazu kuma kar ka dauka duk wanda ya zo nan ya san ka'ida kuma kar ka dauka duk wanda ya zo nan yana da hakuri wani kwanda ma'ashar zai ko ba haka ba so ku dinga yin mu'amala da mutane kowa da ilimin shi kowa da hankalin shi jiya wani cikin masu kula da wannan gurin an bata mishi rai sai da wani musamman ya zo wallahi ya gaya mu yace gaskiya ai nasiha shi an ce ya tsaya kare bar kowa ya wuce to kila wani ne ya zo ko da cibiya ko dai wani wanda ya kamata a dan nemi alfarma a bashi ya wuce sai aka bashi ya wuce sai yana tafa da yana cewa dan menene sai mun zo gurin musulunci ne za a fata mana sai wasu sun je coach ba a ba su matsala ka ga na kalmar ba ta dace ba to sun ce coach Allah ya tuba yan wuta ko mu ne da muke neman janna ba sai an yi hakuri ba ai sai an yi hakuri da haka muna kira da yan uwa duka a yi hakuri don Allah yan kwanaki ne kididdigu a cikin kwana tara yau an yi nawa an yi dai biyu watanin ka zo nan sai ka zaba kowa da haka muna fatan a yi hakuri sannan tsakani da Allah jama'a duk abin da ya kamata mutane da bakin gurguru na wannan lakka mun tare da shi amma Allah ya sani abin yana nima ya farko kullum sai mun zo na gyara da ya kamata mu na bada misali game da haccen nan mun fara gaba da lakka sun nan za a yi shi ne akan sola amma waɗannan nauyin da aka yi mata dole ta sa ni muka aje sola muka koma ni generator kuma Allah ya sani ba mutane dan mutane radio kandala ba kago ni nauyi ne yimi ya kara karuwa sannan ga talabijin da muka kakkara to alayhi salam har yanzu kofa abu da take da duk wanda Allah ya bashi dama ne ya bada kuɗi ko ya ce me ake bukata da yawa mutane zaka suna cewa kai amma lakin nan ta bar an yi kokari to kai wani kokari kai da haka ba ma son mu ci a kawo ce mu ko tsakani da Allah to amma ba ma son kuma yanda abu ya fara kyau akai inda ne ake zai dakata Allah ya sani duk shirin da ya kamata yi wallahi sama wa mata shauna illa in sha Allah rabbul alamin muna godiya ga Allah muna godiya ga duk wanda ya bada gudunmuwa na kudi ko na tunani ko na lokaci Allah ya faka da kai Malam Abubakar sallan baban gwale wannan ba shi bane zuwan shi na farko mu asafa wannan shine zuwan shi na uku ko na hudu gabanin yau malam zai wahala ya zo garin nan bai ziyarce ni ko kwancewa zai sai ya ga mu malam gashi zan wuce a garin masu gidajen mu to sai mun tsaya mun gaisa mafi yawancin ziyarar da yake kawa a sabar da Lahadi yana zuwa karatun aji to gashi ya kawo mana ziyara ko biyu kuma gashi wannan karin ya zo mana ziyara kuma so biyu ta ma domin jiya da yau da gobe muna rufa Allah ya kara mu malam albarka Allah ya kara haƙƙi a rayuwarsa Allah ya sa ƴaƴan shi su gaje shi a aikin alkhairi duk wanda ya bada gudunmuwa Allah ya saka mishi alkhairi malam muna da matasa masu kokarin bin sunna a garin da karfin da sunna daga shi akwai wanda yake hagu da kai malam Bashir haka ne malam shine Bashir mahaifin Mijalla ko yawa malam Bashir din Allah sarki Allah ya saka da alkhairi da sauran malamai da yawa al'asari ko wanda suke karantar da sunna ungwannin Allah ya saka ma kowa da alkhairi muna ganin nan za mu taƙaita insha Allah sai idan Allah ta'ala ya sa mu ladin fashi gobe za mu saurari daktar Ibrahim Bisina. Sanarwa ta karshe shine idan yanzu idan aka fara kiran sallah kamar da muka ambata mata za su fara fita, amma da an tada sallah kada wata bar wata mace ta fita, sannan nan in yayi kin ko so akwai classes guda biyu a sama, dan haka dan Allah idan aka ga sahu ya matse a hau sama za mu iya iyawan mu gobe mu kara talabijin a sama. Mutane ba sa so su fita jin sauti, ba sa jin ba sa kallo, to kun babu talabijin tsakani da haka mun yi ishara shiru kake yi ta san su maza in ana wazi akwai kabbara, kabbara dai kan zaka ji ta kala kala tsakani da Allah. Waɗannan kayayyakin aiki ana da bukatar su, mun a da talabijin guda biyu kuma muna kyamar mu kara ara saboda gudun mi tsautsayi. To amma idan ya zama mallakin mu a kusa ne la kaddar Allah ko fashewa yayi la kaddar Allah na dai santan. To amma duk da haka idan ba za a iya samun na mallaki ba, idan akwai wanda zai iya ba da aro to ya kawo, ko mu ko za mu iya iyawanmu wajen kula da shi dan bai lani subhawa bilum fa fa Allah ya tibe mu, Allah ya saka da alkhairi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.